Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lal da kuma niyya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmu shi garba ne da Baba Yakubu mai keri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis na ranar Talata 18 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji yadda jamhuriyar Niger ke daukar matakin hana yaduwar cutar sankarau. Za a ji wani rahoto kan raya al'adun gargajiya. Muna kuma tafada rahoto kan yadda rashin ingantattun hanyoyi kan janyo matsaloli har da mutuwa a sassan Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, Sulemu Muna Barma na tafar da sharhin jaridun jamhuriyar Niger, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ministan tsaro a Najeriya ya ba da kashedin cewar tana yiwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da ƴan matan Chibok wanda ƴan ta'addan Boko Haram suke garkuwa da su. Da yake zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka, General Manir Dan Ali ya ce sojojin suna kutsawa a inda mayakan Boko Haram suke boye cikin dajin Sambisa wanda girmansa ya mamaye wasu sassa na jihohi uku a arewa maso gabashin Najeriya. Ya ce ya dauki lokaci mai tsawon gaske kafin Amurka ta gano Osama bin Laden wanda ya shirya harin nan na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. General Ali ya zanta da muryar Amurka a daidai lokaci da masu fafutukan ganin an kwato ƴan matan Chibok wanda suke alhinin cika shekaru uku da yin garkuwa da ƴan matan. Kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da ɗaliban mata 276 na makarantar sakandare na garin Chibok da ke arewa maso gabashin ƙasar a ranar 14 ga watan Afrilun shekarar 2014. Izuwa yanzu ba gano 195 a cikin ƴan matan ba.
Matsayin ƙasar Turkiya, wacce ta zama tamkar gada tsakanin ƙasashen gabashi da yammaci, yana cikin rashin tabbas biyo bayan wata ƴar nasara da shugaba Recep Tayyip Erdogan ya samu a ƙuri'ar raba gardama wadda ta haifar da wato tababa game da makomar demokaradiyya a ƙasar. Yunkurin shugaba Erdogan na mulkin kama karya ya samu goyon baya a zaben na ranar Lahadi, inda ya samu kashi 80% na ƙuri'ar da aka kada. Yayi wannan nasarar ce sakamakon goyon baya da ya samu daga yankunan karkara da kuma ƴan Turkiya da ke ƙasashen waje, a yayin da manyan birane uku mafiya girma a cikin ƙasar suka bayyana rashin goyon bayansu ga tsarin da zai yi watsi da majalisar dokoki ya baiwa shugaban ƙasa iko mai yawa. Sakamakon zaben ya nisantar da Turkiya daga Turai, inda shugabanni suke taka tsantsan tsakanin bin matakin diplomasiyya da kuma kushewa da kuma rungumar batun a ƙasashen Larabawa.
Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasa da wuni ɗaya bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana cewa lokacin dabarun hankuri game da Koriya ta Arewa ya zo ƙarshe. Sakataren labarai a fadar White House ya ce za a ci gaba da yin hakuri na ɗan lokaci. Da yake jawabi ga manema labarai a wani taron 'yan jarida a jiya Litinin a lokacin da aka masa tambaya akan jawabin na mataimakin shugaban ƙasar, kakakin na fadar White House Sean Spicer ya ce za su ci gaba da aiki tare da China a matsayin mataki na gaba. Kakakin na fadar White House ya fassara lokacin dabarun hakuri da tsarin wato da gwamnatin tsohon shugaba Obama na jira ka gani wanda bai dace ba da Amurka. Sai dai ya kara da cewa tattaunawa tsakanin shugaba Donald Trump da kuma shugaban China Xi Jinping ya sa wannan gwamnati ta daga wa China kafa da ta yi amfani da ƙarfinta na mai fada a ji na tattalin arziki da kuma siyasa a kan Pyongyang. Da yake jawabi ga manema labarai a jiya Litinin a kusa da inda sojojin Koriya suke, mataimakin shugaban ƙasar ya ce shugaba Trump da ya bayyana ƙarar cewar hakurin Amurka da kawayenta a wannan yanki ya zo ƙarshe, don haka suna neman ganin canji.
Watakan rabarini da al'umar kasar Afrika ta Kudu suka shafi makoni suna neman a dauka mai yuwa dai bai faru ba nan da nan biyo bayan daga lokacin kada ƙuri'a na rashin gamsuwa da aikin shugaban kasar wanda farin jininsa ke dusashewa bayan wata babbar kotun kasar ta dage hukunci da wato da niyyar yanke da take niyyar yankewa yau talata zuwa wani lokaci nan gaba dage wannan shari'a wani sabon babi ne a wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a Afrika ta Kudu babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Alliance DA a takeice ta buƙaci ɗan ƙasar su nuna rashin amincewar su ga shugaban wanda aka shirye yi a yau din nan wato 18 ga watan Afrilu a matakin martani kan korar wani ministan kuɗi da ake matukar mutuntawa da bai kwantar ma al'ummar ƙasar rai ba a wani garin Bawul da shugaba Jacob Zuma yayi wannan cece kucin siyasar ya sa cibiyoyi masu sa ido a kan al'amuran siyasa sun rage matsayin kasar sakamakon wannan batu da ke yin mummunar tasiri ga tattalin arzikin kasar
tsohon Papa Roma mai ritaya Pope Benedict na 16 yayi bukin cika shekaru 90 a duniya a wani kwalekwaliyar liyafa da yayiwa iyali da abokan arziki wasu hotuna da aka nuna akan television fadar Vatican ya nuna Benedict yana zaune da bakinsa a wajen gidansa kenan a fadar Vatican inda yake rayuwarsa tun bayan da ya murabus a matsayin Papa Roma a shekarar 2013 wansa da ake kira Monsignor George Ratzinger wanda yake zaune a kasar Jamus ya halarci taron na bukin ladan haihuwar tare da wasu mahalarta Papa Roma Benedict ya cika shekaru 90 ne a duniya a shekaran jiya Lahadi wanda ya zo daidai da ranar bukin Faska wanda na wannan shekara kenan don haka ya yi bukin ranar haihuwar nasa a jiya Litinin a ranar Alhamis wato magajinsa shi Papa Roma Benedict mai ci yanzu da ake kira Francis ya kai masa ziyara don yi masa barka na ranar haihuwarsa.
To labaran duniya kenan aka saurara. Bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger inda aka shiga daukar matakin hana yaduwar cutar sankarau. Tamar Abari da Riki.
Kamar yadda ta bulla a wasu sassa na kasar nan, cutar sankarau ta bulla a nan jihar Damagaran kamar yadda Abu Yahaya, darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaran ya bayyana.
To anan jihar Damagaran abinda nake bayar sakamako sune mun samu wayan su kamar da wannan rashin lafiya kamar 32 a cikin su mun samu guda uku da suka rasa rayukansu biyu a hospital national tanan da magaram mai ina cin mutane a cikin su akwai wayanda suka fito daga yankuna wayanda wannan alloba ta yi kamari kamar kwani a shekarar bara da bana sai mu gani abin mun samu har yanzu dai mun ciwo kanshi muna bisa kanshi da bai kai mu inda za a zanta alloba ba.
Ministan kiwon lafiya ya bayyana cewa za a yi rigakafin ita wannan cuta kamar ta hanyar shashawa da sauran abubuwa da suka kamata. A nan jihar Damagaran an hura an samu maganin koko ina aka kwana.
Idan za a shashawa sai alloba ta tabbata abin da ake cewa epidemic. Yadda ministan din namu ya bada bayani inda alloban nan ta yi yadu to lalle ana shaushawa mu nan alhamdulillah Allah ya sa wannan ciyo bai yadu ba kwarai gare mu in ba za a yi shaushawa ba a yanzu anan kun ba mu hatan ma akai wannan wuri
ko na tanadi hukumomin kiwon lafiyar suka dauka na game da magani
matakai wanda dai ya kamata mu muka dauka shine duk inda ya kamata mu kai magani mun kai magani kuma mun ba mutane horo kwararri saboda tunda wuri a gano wanda adda wannan rashin lafiya a mishi magani a samu a murkushe shi a shekara wannan ta wadda ta huce a ƙarshen ta lokacin da muka babban taron mu mun yi unhwani da shi mun kai reni da ake ce ma COJP committee wanda gwamnati ya kawo mai kula da biyar sau da kafa cuta wanda ke ka alloba a cikin kasa a wannan lokaci muka ba mutane sakamako aikin da ya kamata a yi muka jawo hankalin shugabanninmu da sarakinmu saboda kowa ya sa ido idan an kaga wanda bai da wannan wada da wannan rashin lafiya da wuri a doki matakai
cuta ce wanda take saukin yaduwa kamar wani matakai ne kuka dauka akan iyakoki saboda gujewa wannan annoba
yawa bakin iyakoki duk inda muke da likitoci yadda na hada muku dazu likitocin namu mun ba su horo kwararre wanda duk wanda a da wannan shila tun da wuri a samu a bin shi magani ko da muke yi da mu da masu iko kamar police da yandam da duwani shine duk wanda an gani da wanda adda masassara sai a tura shi likita mai kusa akwai magani kyauta ne ake yin shi anan duk a fadin Niger a kyauta ne muke yin magani kuma alhamdulillah muna da magani isasshe wanda ke sa lalle za mu iya murkushe wannan ciwo idan ya shigo
wani abu da Abu Yahaya ya jaddada akan shi shine yadda maganin sankarau yake sabanin yadda jama'a ke zargin hukumomin kiwon lafiya na sakaci da shi
wannan magani ya kamata al'umma gaba ɗaya su gane yadda ake sarrafa shi ko yadda ake iya sayo shi a kawo shi ba magani bane wanda yake aje za a zo kai tsaye a sayo a zo a yi aiki da shi a'a sai alloba ta wakana a cikin kasa an san kowane irin kwayar cuta ne an maharin shi lokacin nan su laboratoire wayanda adda wannan izinin su yi wannan magani lokacin za ke hada shi yawa lokacin nan ne za su hada maganin sai kungiyar duniya ta tabbatar da wannan ciwo na dai na biyu shi go kasa wadda don alloba za ta aika command dinta za a duba command dinta a tabbatar lalle daidai ne ga ci kwayar cutar da ake nan tana yaduwa lokacin nan shi wannan laboratoire zai fara hada wannan magani
Tamara Bari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
to a gaida malama Tamar kafin mu ci gaba sai a dan girgije da wannan kake bari kuma mu ketara Najeriya inda rashin ingantattun hanyoyi ke kawo cikas a wurare da dama musamman ma karkara kamar yadda al'amarin yake a yankin Madaka dake karamar hukumar Rafi ta jihar Niger Mustafa Nasir Batsari gare ka
sai dai sannu a hankali ilmin wannan rana na neman disha cewa musamman ma matasan dake tasowa yanzu a lahiyar Afirka ganin yadda kasarin su kan yi watsi da al'adun da suka gada kakanni kakanni sai dai daga cikin sarakunan gargajiya na arewacin Najeriya yace shi ba zai bari irin wannan al'ada ta tsubuce masa ba don haka ne mai kan gudanar da bukukuwa duk shekara a garin Macina dake jihar Yobe Alhaji Bashir Albishir mai Macina ma dai shine sarkin na Macina
biki na al'adu na Macina mun fara ta ne a 2006 bayan mun je mun halarci bikin Abuja Carnival 2005 to ni kuma ni na jagoranci hawan daba a wannan bikin da aka yi na 2005 a Abuja Carnival wanda aka fara da ita. Shine da nazo sai yi kokari na duba duk al'adun da muke da su da abubuwan da muke yi, shine na ce to gara mu hada su a dunkule mu samu wata ran surana ku da za mu fara. Al'adun macina suna da yawa, amma wurin da muka zaba guda uku manya shine wasan langa wanda yara suke yi a dandali da dare cikin farin wata. Sannan wasan kokowa wanda matasa manji karfi suke bayan an yi girbi. Sannan kuma hawan daba wanda macina aka san da daita. To amma akwai raye-raye da kade-kade da wadansu abubuwa wanda suna bin ta gefe ana yi. To duk wanda ya bar al'adan shi ya bar tushensa.
Ganin cewa wannan taro ya samu halartar manyan baki daga kasashen ƙetare da dama, musamman ma jamhuriyar Nijar, hakan ya sa na tambayi Alhaji Ahmadu Zakari da kuma ya kasance sarkin Dunga a jamhuriyar Nijar, to ko ta yake ganin inda za a inganta wannan batu na al'adun gargajiya, ganin cewa yanzu haka matasa mafi yawa sun yi watsi da irin waɗannan al'adu?
To dole sai an dage. Abun gargajiya ne yana neman, yana son buƙatar a sa kuɗi mai yawa. Kenan muna kira mu'ikanta su kamawa sarakin gargajiya don saboda wannan sabga a yi ta yin shi kowace shekara don a rinka jaddada shi. Abu ne mai ƙarautarwa tunda mun gani ko arme aka yi hawa wannan na daba ana yi shi.
Bukar Alhaji Bukar dai shine shugaban kwamitin shirya waɗannan wasanni, koya zai bayyana yadda waɗannan wasannin gargajiya suka gudana?
A halin yanzu dai yara guda biyu ne suka zo final, wanda ɗaya daga cikinsu sunansa Babani Malam Sani daga gundumar Macina, ɗaya kuma Muhammad Alhaji Saleh daga gundumar Dolen Macina. Yanzu muna jiran ne manyan baki su fito kuma mu ga yanda za a yi, wanda ya Allah ya bashi sa'a shi zai ci wannan takobi. Kokuwa ta karkuwa wurin jama'a sosai, saboda idan yau an ce babu wasan kokuwa za ka ga filin ma ba zai cika kamar yanda take cika lokacin da akwai kokuwa ba.
An dai kwashe mako guda ana gudanar da wannan bukukuwan al'adun gargajiya a garin Macina, wanda kuma aka karkashin sa a jiya.
To sai a mana aikin gafara, wannan rahoto ne game da wani wato biki na al'adun na raya al'adun gargajiya na yanki da kan tara mutane har daga kasashen ƙetare a wannan gari na Macina kamar yadda aka ji. Yanzu kuma ga rahoto kan matsalolin hanyoyi a karkara kamar yadda na bayyana ɗazu.
Samar da hanyar mota mai kyau na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin bunƙasa cigaban al'umma a kowane yanki na duniya. Akan haka ne ma al'ummomin da ke zaune a yankin Madaka da ke yankin ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Niger Nigeria ke zama cikin halin ƙuncin rayuwa a sakamakon rashin hanyar motar da suke fama da shi. A ƙarshen makon nan da ya gabata ni na ziyarci garin na Madaka, Alhaji Sule Muhammad Idrisu shine dagacin cikin garin Madaka ga abin da yake cewa.
Na farko, rashin kyawun hanya. Idan muka dauko mutum kamar misali, yanzu ba mun shiga cikin watan hudu ba, za mu shiga watan biyar zuwa watan shida, yanzu an mace ta samu nakuda daga Madaka zuwa Kagara, karshen shi kaga rafin nan, to karshen shi nan za a kaza. Ba don da zun nuna maka akwai makabarta sun kai hudu da wadu suka mutu, akwai wanda zawo da amai kaga nan ya mutu a nan. Bai iya tsallake wa rafin saboda ruwa ya rufe, ba iya dauka ba, ba iya kaiwa asibiti ba, shi yasa Allah ya dauki rayuwa saboda wanga hanyar mu.
A lokacin da muke cikin tafiya akan babura, mun ci karo da wata mata da wani mai mashin ya goyo da kaya da kuma yara guda biyu da tace sunanta Hawwa'u Muhammad.
Dan wahala kan muna shan wahala kan hanya.
Yanzu daga can Madaka kika hawo mashin? Kagara za a kai ki
kenan? Kagara za a kai ni.
Yanzu kun yi rabi kuwa?
Kai da saura ba mu yi rabi ba.
Kuma ga alama kin gaji.
Kware da gaske. Gaskiya muna sa a muna kokari akan hanya. Ta mana gaskiya muna shan wahala. Kin ma mu mata masu yara, wasu masu juna biyu za su je awo, wasu ba su da lafiya za su je haihuwa, duk ana samun wannan matsala.
A yanzu dai al'ummomin kasar ta Madaka sun kafa wata kungiyar fafutukar ceto yankin daga wannan hali. Malam Ilyasu Ahmad shine shugaban wannan kungiya.
Gaskiya duk korafin wani dan asalin wannan yanki, ko ba dan asali ba, in yana da kishin wannan yanki, to babban abin bukatun su shine hanya. Dan in muka samu hanya, to kasan matsalolin mu kashi 80 sun kau.
Gwamnatin jihar Niger ta ce ta saka aikin hanyar Madaka mai nisan kilomita 33 a cikin kasafin kudin wannan shekara ta 2017. in ji sakataren yada labaran gwamnatin jihar Jibril Baba Indace a zantawar mu ta wayar salula.
Kuma a cikin budget wato kasafi na 2017 akwai hanyoyi da dama cikin hanyoyi shi ne na kaka da zuwa Madaka.
Yankin na Madaka dai a nan ne aka samu barkewar cutar gubar dalma da ta halaka dimbin jama'a a farkon shekarar bara a sakamakon ginar ma'adanan karkashin kasa ba akan ka'ida ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida na Batsari amma Amina. To yanzu kuma ga Sule Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Galibin jaridu a wannan mako sun karkata ne kacokam akan tarzomar da ta barke a makon jiya a birnin Yamai, inda aka yi mummunan artabu tsakanin dalibai masu zanga-zanga da jami'an tsaro. La Rue de l'Histoire wacce ta buga hotunan daliban jami'ar Yamai abin tausayi dauke da akwatuna a ka, wasu kayan kuma a hannu, a sakamakon matakin rufe wurin kwanansu da gwamnati ta dauka, ta ruwaito cewa abin yayi muni sosai domin mutane sama da 100 sun jikkata har kuma an samu asarar rai, abinda ke nunin jami'an tsaro sun yi amfani da karfin da ya zarta kima wajen kwantar da wannan tazoma. Jaridar Lankitir ta bayyana cewa wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma sun fara yunkurin fitar da tsohon shugaban kasar Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo daga hannun kotun ICC ko CPI. Jaridar ta kara da cewa waɗannan shugabanni sun hada da Issoufou Mahamadou na Niger da Alpha Condé na Guinea da Ibrahim Boubacar Keita na Mali da Roch Marc Christian Kabore na Burkina Faso, waɗanda tuni suka fara kamun kafa wurin shugaba François Hollande da Faransa domin ya tsoma baki ko haƙarsu za ta cimma ruwa game da buƙatar ba da belin Laurent Gbagbo dan shekaru 72 da haihuwa wanda ake zargi da laifin kisan kai akan bayan Allah in ji Lankitir. Jaridar Lebanon kuwa a nata bangare na cewa wata gobara ta tashi a wani shago da ke shake makil da bududuwan man fetur a makon jiya a birnin Agadez. Jaridar ta ce wutar da ta tashi a wajejen karfe 4 na la'asar ta bazu zuwa wasu shagunan da ke kasuwar birnin Agadez. To amma an yi sa'a jami'an kwana-kwana da gudunmuwar 'yan kasuwa sun shawo kan wannan gobara. Ba a samu asarar rai ba, amma wasu mutane uku sun ji rauni. Daya daga cikinsu na cikin mawuyacin hali, in ji Lebanama. Bare mu karkare da jaridar Le Courrier wacce a wani labarin da ta zo da shi ta bayyana cewa ana huskantar koma baya wajen shigar da kudade a ma'aikatar Douane ko kuma Custom ta kasar Niger. Jaridar ta ce rashin iya tafiyar da al'amura daga wasu manyan jagororin ma'aikatar awon kaya ta kasa shi ne masababin wannan mawuyacin hali da aka shiga. A maimakon ma'aikacin Douane, hukumomin kolin kasar ta Niger a watannin da suka shige saboda son rai suka nada wani jandarma domin ya shugabanci ma'aikatar Douane, alhali ba aikinsa bane. Ka kuwa san an ce aiki sai mai shi, in ji jaridar Le Courrier. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Yamai, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Gana bishir baka auren auta yan albasa kasar da taranti Nigeria. Ina so an yi amfani da wannan dama min kuke na gwamnatin jihar Kano akan wannan masallacin iri da za a gina a kasuwa. Ai sai dai a rufe kasuwa a masallaci ko kuma a gyara wuri, ba dai a rufe masallaci ba a kasuwa. Kasuwa abin duniya. Muna ba gwamnatin jihar Kano shawara dan Allah ya taimaka wannan kasuwa da za a yi a samu wurare, sai dai a wuraren da ta kamata a yi su. Wannan tsarin a daina shi ka a saba wannan masallaci.
Da 'yan matan makarantar kiwon su da cika shekaru uku ba a samu gano su baki daya ba, sai dai kalilan da aka gano. Hakika za mu yaba wa wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ganin cewa kamin ta hau gadon mulki sama da shekara biyu aka sace wannan 'yan mata, amma a waccan gwamnatin ko kwara daya ba a gano ba. Kashi a hawan gwamnatin Muhammadu Buhari an gano waɗansu daga ciki, kuma ana daidaitawa da waɗannan 'yan ƙungiyar da suka sace wannan 'yan mata. Muna fatan za a daidaita har idan Allah ya sa wannan 'yan mata suna raye, da idan Allah za a gano su, kuma da fatan Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan lamarin ta'addanci a cikin mu baki daya, zamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro arziki. Na gode ne magana Aminu mai shayi ne garin Garba Cire karamar kuma ta Bani Biatar Abakare Najeriya biyar mai san jima.
Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka, mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Zair a Zamfara Najeriya. A yau zan yi kira ne ga shugabannin kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna bangaren Kaduna da na Jos kamar yadda suke fada, da cewa ya kamata wayannan shugabanni su ji tsoron Allah, su ɗebe duk wani tunani da rashin jituwa da ke tsakanin su, tare da yiwa juna afuwa domin a sake haɗewa domin ci gaba da fadawa shugabannin Najeriya gaskiyar lamari kan yadda suke gudanar da mulkin su, wanda hakan a sanadiyar hakan ya janyo shugabannin Izala na ƙasa suke kin fadawa shugabannin Najeriya gaskiyar lamari, wanda kuma hakan ya janyo fadawar talakawan Najeriya cikin wani mawuyacin hali da tsadar rayuwa sanadiyar kin fada mu wayannan shugabannin gaskiya. Nagode, Allah ya sa wannan sako ya sa inda na yi shi, amin sun mu amin.
Assalamu alaikum murya Amerika, mai magana Suleiman dan Niger, mazauni birnin Accra, Ghana. Da Allah da Annabi, ina bada dubun gaisuwa da fata alheri zuwa ga mamanmu Halima Jimirau. Da Allah DAE Hausa, ina so ku isar min da sakona zuwa ga shugaban kasanmu Muhammad Yusuf. Ubangiji Allah ya saka maka da alheri shugaban kasa Muhammad Yusuf, yadda ka yi muna a kasar Niger, wallahi mun ji daɗi. Domin gashi nan dan joji waɗanga a daga feruji duk ka gyara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum murya Amurka, mai magana Abun Didi Bunza local government jihar Kebbi Nigeria. Ina kira ga Atiku Baguru gwamnan jihar Kebbi. Ya kamata a yi tsaye jiha a kalli matsalolin ta jas talakawan jihar Kebbi na cikin matsakin rayuwa, daga ma'aikata har ya kai talakawa har ya kai sauran ɗaiɗaikun mutane cikin jihar Kebbi. A yi gyara, ya kamata a yi gyara. Sannan ina kira ga gwamnan jihar Kebbi a turo verification din da an kai da local government bai yi ba. To har yanzu akwai masu SCE da masu degree waɗanda aka ba naira 2500 a matsayin ƙananan ma'aikata. Saboda haka ya kamata gwamnatin jihar a sake turo committee verification a turo da local government a sake, mu ba mu gane verification din da an kai ba.
Mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa kunun gudu Maria cikin jihar Difa Jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka, ku isar da sakon ta'aziyya na. Ina ma sakon ta'aziyya zuwa Gure. Mutanen Gure, ina ma ta'aziyya sarkinsu ya rasu, sarki mai kosu. Allah ya ji kanki, Allah ya sa kwanciyar hutawa. Amin kuma amin. Na gode. Mai magana Hamidu Kadallabu daga nan Gudumariya jihar Bisa Jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga Baba Yaku Makeri ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Ministan tsaro a Najeriya ya ba da kashedin cewar tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da 'yan matan Chibok wanda 'yan ta'addar Boko Haram suke garkuwa da su. Da yake jawabi da sashen Hausa na muryar Amurka, Janar Manir Dan Ali ya ce sojojin suna kutsawa inda 'yan Boko Haram suke, inda wato a cikin dajin Sambisa wanda girmansa ya mamaye wasu sassa na jihohi uku a arewa maso gabashin Najeriya. Ya ce ya ɗauki lokaci mai tsawo kafin Amurka ta gano Osama Bin Laden, wanda ya shirya harin nan na ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. Janar Ali ya zanta da muryar Amurka ne a lokacin da masu fafutuka ganin an kwato su wayannan 'yan matan suke alhidin cika shekaru uku da garkuwa da 'yan matan. Matsayin kasar Turkiya, wacce ta zama gada tsakanin kasashen gabashi da na yammaci, yana ya shiga shaku biyu bayan karamin nasara da shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ya samu a ƙuri'ar raba gardama, wanda ya haifar da tambaba game da ainihin makomar demokradiyya a cikin ƙasar. Yunkurin shugaba Erdogan na mulkin kama karya ya samu goyon baya a zaben ranar Lahadi, inda ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ƙasa da wuni ɗaya bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana cewa lokacin dabarun haƙuri game da Koriya ta Arewa ya zo ƙarshe. Sakataren labarai a fadar White House ya ce za a ci gaba da yin haƙuri na ɗan lokaci.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Baba kuma Eri wanda ya taya ni, da wanda ya hada mana sautin Mr. Salaban Abu, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, wato Charles Holt. Ni naku Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai kuma anjima.